من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wato shirin da ke bayani akan ladabban neman ilimi wannan shiri kamar yadda masu bibiyan mu suka sani yana bayani ne akan ladabba da sufofi da al'adu waɗanda suke kyawawa da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya siffantu da su ya makansa tarbiyya akan su domin ilimin nasu ya kasance mai albarka kuma ilimin nasu ya kasance mai amfani a gare shi shi akan tashin farko sannan kuma ya amfani wannan sa muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ilimi mai amfani Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu idan ba kuma ta ba ya ku yan uwa masu albarka a shirin da ya gabata muna bayani ne akan as-sabr wa as-sabat wato juriya da kuma tabbata a matsayin ɗaya daga cikin siffofin da ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya siffantu da su a matsayin ɗaya daga cikin siffofi da ɗalibin ilimi ya wajaba ya siffantu da su a lokacin da yake neman ilimi kuma wannan ita ce sifa ta hudu ta uku afwan a cikin waɗannan siffofi ko kuma ladabba mun fara bayani akan me ake nufi da as-sabr cewa asalin kalmar as-sabr tana nufin ɗaci tana nufin ɗata wata saiwa da ake ce mata juna ƙasa ita ce as-sabr wanda malamai suke masananta suke cewa idan ana buƙatar a yi amfani da ita a matsayin magani to ba a iya sa ta a cikin ruwa domin aka sa ta a cikin ruwa wannan ba wanda zai iya shan sa yana iya yiwuwa ma ya yanka ma mutum harshen sa abinda ake yi sai dai a aje ta a bayan tulu ko bayan tukunya wannan makwabtakar da za su yi ita ce za ta sa wani ɗaci har a iya sha domin magani shi ne as-sabr shi yasa suke cewa as-sabr ma'anahu kama binahu shi lafazin as-sabr wato juriya yadda asalin kalmar take to kuma haka ma'anar da aka ɗauka aka yi amfani da ita take sannan kuma suka ce daga cikin ma'anoninsa akwai hafsul mar'i yuqtal ana amfani da wannan kalmar ta as-sabr a matsayin daura mutum domin a kashe shi kenan shi ma dai ita wannan ma'anar tana da alaka da ma'anar as-sabr wato mutum ya jure ya tabbata ya yi hakuri ya karbi duk abin da ya kasance zai iya zaman masa kalubale ne a rayuwa domin kaiwa zuwa ga manufarsa kullum mai as-sabr wato mai juriya abinda yake kalla shine manufarsa ina yake sanya kai ba matsalolin da zai iya fuskanta a hanya ba matsalolin da zai zama ya fuskance su a hanya to zai iya jurewa ya haƙurta ma kansa ya matsa ma kansa domin yana kallon manufarsa wadda wannan manufar ita ce ta ulul himma da aka yi mana bayani akai amma a wurin malamai idan suka ce as-sabr suka ce as-sabatu ala al-umuri al-maqsudati abinda ake cewa as-sabr shine tabbata akan al'amuran da mutum yake nufi abinda yake nufin ya sama to ya jure akan shi wa in ishtaddat biha al-ahwalu koda a hanyar da yake bi domin ya kai ga wannan manufar tasa to al'amurra sun masa tsanani sun kuntata a gare shi yana fuskantar matsaloli da yawa to ya jure a kansu ma hafsin nafsi anil jaza'i sannan a daidai wannan lokacin idan al'amurra suka kuntata a gare shi suka masa zafi to ya katanga kansa anil jaza'i daga yin raki dama Allah ta'ala ya siffanta yadda dan adam yake innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'an illa al-musalli jinsin dan adam an halice shi a matsayin mutum ne mai raki mutum ne mai kwakwazo idza massahu ash-sharru jazu'an idan sharri ya same ki sai ka ji shi yana ta ihu yana kwakwazo to shine al-jaza'u raki mai as-sabr ba'ida al-jaza' ba'ida raki sannan wallisani an ash-shakwa sannan zai tsara harshen sa an ash-shakwa game da koke da kuma kawo kara mutumin da ya zama mai juriya to ba a jin shi ya cika kawo kara ya cika raki ya cika maganganu akan wannan matsalar tashi da take tare da shi sannan wal a'dha'i an tashwish sannan ko ba za a ga ya rikice ba ta bangaren gabobin sa ba za a ga yana ta shirye ba sakamakon wani abu da ya faru da shi wannan shine as-sabr jurewa akan al'amuran da kake daukar su a matsayin manufofinka da kake bukatar ka kai zuwa gare su tare da tsararanka ba tare da kai raki ba ko da lamurra sun maka tsanani sannan kuma ba za a ji harshen ka yana kuce-kuce ba sannan ba za a ga gabobinka sun shiga rikici ba sun rikice ka kasa samun natsuwa so daga dalibin ilimi wannan sifa ce da ake bukatar ta zama ta kasance tare da shi kuma ya kasance tare da ita har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo masa karshen abin da yake nema na ilimin shi ko dama neman ilimi ana fara yin sa ne minal mahdi ila al-lahadi tun daga tsumman goyo har zuwa lokacin da mutum zai tsinci kansa a cikin kabari Allah ya sa mu cika da imani to wannan shine zai ba mutum in mutum ya zama as-sabir kenan mai juriya ya cika waɗannan sufofi tabbas neman ilimi babu abin da ake buƙatar a jure a game da shi kamar sa shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wata sura gajeruwa ta kunshi wasu abubuwa waɗannan abubuwan guda hudu ne na farko al-ilmu na biyu al-amalu na uku ad-da'watu ilayhima sannan sai na hudu shine as-sabr 'ala al-adha fiha ay fi hadhihi al-mazkurati al-thalathati wal 'asr Allah ta'ala ya nare rantsuwa da zamani ko ya rantsuwa da lokacin sallar al-asr Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da lokacin sallar al-asr ko kuma ina rantsuwa da zamani gabaki dai duk zai iya dauka malaman tafsiri sun yi duka waɗannan batutuwa innal insana lallai jinsin dan adam la fi khusrin yana cikin tabewa da asara dan adam in Allah bai masa gamdakatar ba to tabewa zai a cikin rayuwarsa ya gama shan wahala a duniya sannan kuma ya je ya sha wahala madawwamiya a lahira Allah shi kyauta sai Allah ta'ala sai ya tugace sai ya ce lallabina amanu sai dai waɗanda suka yi imani malamai suka ce al-iman din nan al-isharatu ila al-ilmi ne li'anna al-iman as-sahiha la yakunu sahihan illa idha kana musahiban lil ilmi sahihi shine fa'lam annahu la ilaha illa Allah ba a dauka imani ya zama ingantacce sai idan imanin nan ya kasance tare da ilimi ingantacce shike bada imani ingantacce shi yasa Allah ta'ala ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah abinda malaman mu suke cewa daga cikin shuhudu la ilaha illa Allah akwai al-ilmu al-munafi lil jahl wato ilimi wanda yake kore jahilci sannan nabi wa amilus salihat suka aikata ayyuka nagari al-amalus salihat al-amalus salih kenan aiki nagari kenan shine abu na biyu da wannan sura ta kunsa sannan na uku shine wa tawasu bil haqq suka rika wajuna wasiya akan yin gaskiya tawasu bil haqq malamai suka ce shine abin addu'a a kira juna ayi ilimi a kira juna ayi aiki da abin da aka sani na ilimin sannan wa tawasu bis sabr sannan suka rika majunan su wasiya da cewa ayi juriya shine na karshe kuma shine yafi su yafi ukun duka so daka as-sabr yafi ad-da'awatu ila al-'ilmi wal-'amali bil-'ilmi sannan yafi al-'ilmu sannan as-sabr yafi al-'amalu din wahala domin duk idan babu as-sabr babu juriya to wadancan ukun ba za a iya yin su ba idan babu juriya ba za a iya ilimi ba idan babu juriya ba za a iya aiki da ilimin ba sannan idan babu juriya ba za a iya kira zuwa ga ilimin da kuma aiki da ilimin ba saboda haka ashe juriya ita ce take haifar da komai da ita ake samun komai saboda ka ɗan uwa daliban ilimi wajibi ne ya zama kun kasance masu juriya mutum zai gani da kansa idan da za a mishi tambaya kila yanzu a ce misali a tsarin karatu da ake yi na boko wanda ake yi a bada takarda kila yayi primary ya gama primary ya tafi karamar secondary ya tafi secondary babba ya gama ya tafi jami'a yayi degree bayan yayi degree na 1 ya zo yayi degree na 2 da ake ce masa masters sannan ya tafi yayi degree na 3 da ake ce masa PhD duka waɗannan kila ma yanzu professor ne da mutum zai zauna yayi makansa tunani sai ya lissafa daliban da suka fara primary da su sai ga mafi yawancin su ba duka suka gama primary ba wasun su suna nan da rai a duniya amma juriya ba su da juriya wannan yasa su tun kafin aje wani lokaci kafin ai tafiya mai nisa suka aje wasu aka gama amma ba su iya tafiya secondary ba wasu kuma aka tafi secondary karama junior secondary school kenan da aka tafi junior secondary school ba kowa bane ake iya gama ajujuwan nan uku tare da shi wasu ba za su iya jurewa ba sannan a tafi babban secondary ba kowa ake iya gamawa da shi ba wasu suna nan amma ba su da juriya haka to juriya ita ce take ba da dama da izinin Allah mutum ya kai zuwa ga manufarsa wannan juriya ita ce ta sa annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara aminci a gare su suke jurewa game da al'ummarsu Annabi Nuhu alayhi salam misali ne shi na masu juriya shekara 250 fa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun shekara 2000 Annabi Nuhu alayhi salam yayi ba 50 yana da awa kullum thumma inni da'awtuhum dihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum isghara ikirasu aboye ikirasu abayyani ikirasu darame ikirasu daddare bayi da wani aikin da ya wuce wannan aikin shekara 250 wato 1650 kenan har sai lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi cewa anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina cewa ya kira jirgin ruwa wanda shine zai dauki mutanen da suka yi imani da shi da kuma kowace halitta ya dau aure daya wato miji da namiji da mace kenan domin su Allah madaukakin sarki ya hukunta da wamasu ko kuma tabbata su a bankasa saboda ka wannan juriya da ita ce ake samun komai wanda ya rasa ta ba inda zai tafi dalibin ilimi yana buƙatar nau'ukan juriya guda uku kamar yadda malaman mu suke ambatawa duk da cewa juriya kamar yadda malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa'udatu sabirin wa zakhiratu shakirin ya kawo kashe-kashe na juriya mabambanta to amma dai wannan kashin da aka kasa gida uku yana da tasiri sosai kuma yana da girma ana buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya suffantu da waɗannan suffofi ko kuma waɗannan kashe-kashe guda uku na juriya wato as-sabr na farko as-sabr ala ta'atillah juriya akan yi ma Allah da'a wanda shi kanshi ilimin ai da'a ce ga Allah domin Allah ya bada umarni yace fa'alam kasani sannan yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kayi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta fa'alam ka sani annahu la ilaha illa Allah cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah as-sabr ala talab ta'a kenan mutum ya zama ya jure akan yi ma Allah ta'ala da'a wato biyayya a gan shi gaba wajen neman ilimin ya jure kada yau ya zo makaranta gobe ba zai zo ba juriyar nan ita take bada dama iya halartar makaranta juriyar nan ita take bada dama mutum ya yi bita karatun da aka masa juriyar nan ita ke sa mutum ba zai fashi ba juriyar nan ita ke sa mutum ba zai riƙa latti ba wato makara juriyar ne ita ke sa in an ba dalibi abin da zai haddace ya haddace juriyar ne ita zata sa dalibi ya tsaya ya matsa ma kansa ya ga ya fahimci abin da ya kamata ya fahimta na karatu idan ko babu juriyar nan to duka basu wannan duka kuma suna cin nau'a ne wato nau'i ne na biyayya a cikin neman ilimi sannan na biyu as-sabr 'anil ma'siyah dalibin ilimi ya kasance ya tsara kansa yana da juriya a wurin barin saban Allah ya zama duk abin da ya zama saban Allah ne to dalibin ilimi ya matsa ma kansa kada ya aikata wannan abu saban Allah nan na kallo ne da ido saban Allah nan na kunne ne da ake ji saban Allah nan na tattaki ne a tafi da kafa saban Allah nan na hannu ne da ake tabawa saban Allah nan na baki ne na harshe ne da ake yi a saban Allah nan ya kai ga matsayin na al'aura ne duka ya zama dalibin ilimi ya nisanci wannan kuma ya katanga yayi makansa katanga karfe tsakaninsa da waɗannan miyagun al'adu ko kuma miyagun sabo na Allah madaukakin sarki bai zama yana aikata su ba domin ilimin sai inganta domin ma'al ma'asi la yakunu al'ilmu nafi'u tare da saba ma Allah to ba tsammanin a sami ilimi mai amfani ana fadi ana cewa shakautu ila wasi'in suwa hibzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-ilma nurun wa nurun Allah la yahda li 'asi aka ce shakautu ila waki'in hibz suwa hibzi mai waki yace na kai ƙara haddata a wajen malami na da ake ce mishi waki'u wasu suna cewa al-Imam Shafi'i ne akwai tattaunawa da malamai suke da ita a game da waɗannan baitota da ake faɗa wasu suna cewa al-Imam Shafi'i ne fa arshidni ila tarki al-ma'asi sai malamin nan na waki'u sai ya shiryatar da ni akan cewa in daina saba ma Allah wa arshidni ko wallamani bi anna al-ilma nur sannan ya sanar da ni cewa shi fa ilimi haske ne na Allah wa nurullahi la yahda li 'asi shi kuwa hasken Allah ba a bada kyautar su ga mutumin da ya zama mai saban Allah to kaga ana buƙatar dalibin ilimi ya makansa fada ya jure ya bar saban Allah tabbas saban Allah a lokacin da mutum yake aikata shi dadi gare shi to amma dadi ne da yake haifar da bakin ciki la marhaban bi suhurin 'ada bi dharri yasubu muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi suhurin 'ada bi dharri yasubu muqlatahu in abu ne na kalla mutum yana kalla yana jin dadi ma darra muhjatahu amma kuma yana cutar da ruhin mutum ne domin imanin mutum yana ƙasa a duk lokacin da yake kallon saban Allah idan shi na jin dadi amma kuma ransa yana cutuwa shine sai ce la marhaban bi suhurin 'ada bi dharri babu alkhairi ga rashin ga farin cikin da daga ƙarshe ya haifar da bakin ciki to dalibin ilimi na buƙatar wannan nau'i na juriya as-sabr 'anil ma'siyah wa tujurewa wajen barin saba ma Allah madaukakin sarki sannan na uku as-sabr 'ala al-masa'ib wal-mihan dalibin ilimi ya zama yayi juriya juri ya haƙuri ya matsa ma kansa ya tabbata kada musibu da jarabawa da zai rika fuskanta a rayuwarsa su zama masa tarnaƙi ya hana shi karatu abinda ake buƙata dalibin ilimi ya zama ya tabbata babu rawa a tare da shi babu rawa kafa a tare da shi ya tabbata domin babu yadda za a yi mutum ya sami ilimi ba tare da jarabawa ba tuntuni suna faɗa suna cewa balabul hadisi san'atul mafalis wato wai duk mutumin da ya nemi ilimin hadisi yace ilimin hadisin nan zai tsaya shi da yi to sana'ar mutanen da za su dawo ba su da kosisi ne sai kudinka ya ƙara wajen siyan littafi ba yadda za a yi a ce ke dalibin ilimi ne ka ga littafi ka ga ba za ka iya jurewa ba ka siye shi ba sannan kuma ai suna faɗa suna cewa khaza'inul minan ala qanatiril mihan wato taskoci na baiwa da Allah ta'ala ke ba mutum to ala qanatiril mihan suna kan jiragen ruwa ne wanda suka kasance na jarabawa da musibu duk mutumin da kaga ya daukaka to sai da aka jarraba shi mihanul fata yukhbirna an fadlil fata fannar mukhbiratun bi fadlil anbari kullun jarabawa da za a rika ma mutum su suke bada ita take bada labari game da daukakar sa shine sai ya buga mana misali sai ya ce ai fannar mukhbiratun bi fadlil anbari kullun wuta ita take bada labarin tiraran wuta tana bada labarin shi tana yada shi amma kuma me kuna shi take ko tana kuna shi amma tana yada labarin sa sai wani ya ji in ya ji wani ya shiga wani daki ko kusa da wani daki ya ji kanshin turare sai tambaya wannan wani irin turaren wuta ne sai a fada masa shi ma sai ya ji ya siyo alhali kuma wutar nan kuna wannan turaren wutan take saboda ka asabu ala almasaib walmihad dalibi wajibin sa ne ya jure akan jarabawa da zai fuskanta a halin neman ilimin sa in babu waɗannan nau'ukan na juriya guda uku to ba inda mutum zai tafi as-sabru ala at-ta'a as-sabru 'ani al-ma'siya sannan as-sabru 'ala al-masa'ib waɗannan su ne abubuwan da ake buƙatar ya zama kowane dalibi yayi a ƙarƙashin as-sabru 'ala al-mihani wal masa'ib wato dalibi ya jure a game da abin da zai fuskanta na wahalhalu akwai littafin babban malami Al-Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda rahmatullahi alaihi da ya rubuta ya sa masa suna safhatun min sabr al-ulama'i ala shada'id al-ilmi wa at-tahsin a inda ya kawo mana wasu abubuwa masu ban sha'awa na tarihi da kuma tarjumomi da sirori na manya-manyan malaman magabata yadda suka zama sun yi juriya har suka sami ilimi kuma ilimin su ya zama mai albarka kuma ilimin su ya zama mai amfani suka rubuta littafai manya-manya suka bar mana kuma almajirai waɗanda su ma suka zo suka ci gaba da rubuta littafai suna ajewa ƴan baya su karanta to wannan duk su ne a ƙarƙashin wannan Al-Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda rahmatullahi alaihi ya kawo misalai na bangarora guda shida amma dai za mu kokarin kawo guda hudu anan sun ishe mu na farko ya kawo as-sabru ala rihlati fi talab al-ilm wa mushtaq wa mashaqqatiha wa mata'ibiha as-sabru ala rihlati fi talab al-ilm malam Abdul Fattah Abu Gudda rahmatullahi alaihi ya tattauna akan yadda magabata suka kasance suna da juriya ala rihlati fi talab al-ilm akan tafiya don neman ilimin su tashi su bar garin su ya buga misali da annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya tashi ya tafiya mai nisa saboda ya je ya hadu da bawan Allah al-Khidr alaihi salam domin Allah ta'ala ya ce ya je zai same shi a majma'ul bahrain ya tafi tafiya mai nisa karshe sai da aka ji annabi Musa alaihi salam yana fadi yana ce ma laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun fuskanci tsananin wahala a wannan tafiya ta mu amma duk da haka annabi Musa alaihi salam ai bai koma ba bai ce bari ya koma gida ba a sai da ya kai zuwa ga manufarsa sannan wa mashaqqatiha wa mata'ibiha sannan da yadda suka rika fuskantar wahalhalu da gajiya a wannan tafiya su bagari ne nisa za mu ga misali na ga misali a baya nan gaba ba da dadewa ba insha Allah ta'ala ko kuma a darasin da zai biyo wannan kila in lokaci bai ba mu dama ba za mu buga misali da wasu da wani malami mu kawo wata daga cikin sirarsa yadda ya juriya akan tafiya domin neman ilimi nabiyu sabruhum ala hajri an-nawm war-rahati wa sa'ir al-ladhat yadda magabatan mu suka kasance sun jure ala hajri an-nawm su zauna ba su yi bacci ba ba bacci irin su al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi da makamantansu kafin sa akwai wanda zaka ji ana siffantawa cewa wa kana la yanamu illa qa'idan baya bacci sai a zaune ya dan kwanta haka shikenan haka abin nan idfa'a yake kawai ya dan yi baccin shi haka a dan kamar misali akan teburin nan da nake shikenan sai mutum ya dan dukar da kansa haka shikenan ya dan samu ya bacci ko na minti 5 ne ko na minti 10 to shikenan ya ishe shi a ranar kuma za a ci gaba da darasi a ci gaba da bincike a ci gaba da karatu warraha da kuma su kasance ba su da hutu a rayuwarsu sai kaji an ce a dare daya malami yana bincike akan fannuna guda 12 na ilimi wannan duka ba hikayoyi bane kawai na labari su wuce a abinda ake bukata mu ji sannan kuma mu kwatanta in mu ba za mu iya yin irin wannan ba fatashabbahu in lam takunu mithluhum in natashabbaha bil kirami ribahu ko falahu ku kwatanta idan ba za ku kamo su ba ku yi irin nasu kankan da kankan abinda ake bukata shine ku kwatanta wasa'irin lazzat da kuma yadda magabata suka kaurace ma sauran nau'ukan jin dadi ba bacci ba hutu sannan ba jin dadi a rayuwarsu diddan ne dan ilimin nasu ya tabbata الشيخ أبو الفتاة عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه يا كاو نوئي نوق الصبر على الفقر ومرارة العيش يد مقبا تم صدقة تيسن غق ينغو جوريا أكن تلوشي كان تلوشي باب أما قم حق سكي رايوا حق سكي رايوا أتكن وحلا باب با أبر رايوا با دوشيا ɗaya daga cikin malamai Sheikh Muhammad Zahir bin Muhammad Zahir Al-Maqdisi abin nan yana bada labari da kansa yace wata rana yana garin Tunis ya bar garin su na Makka abin nan na Biladush Sham ko kuma Filistin wato Baitul Maqdisi ya tafi can garin da ake ce masa Tunis yace kwanan sa uku bai ci abinci ba saboda bai da kudin da zai ci abinci sai ya rage masa saura dirhami daya a cikin aljihunsa sai ya fito da dirhamin nan yana kallon sa yana son ya ci abinci da shi sannan kuma bayan nan yana son ya sai takaddun da zai rubutu da shi na neman ilimi shi sai to ai yanzu ko ya ji ya sai takadda ma ya tafi majalisin ilimi kwana uku bai ci abinci ba saboda kuma ma zai gane karatu ba saboda ka sai ya yanke shawara bari ya fita waje domin ya je ya samu abinci ya siya da wannan dirhamin saboda tsabagen yunwa da ta kama shi kawai sai ya dau wannan dirhamin nasa wanda kaman kwaban mu yake misali sai ya dauke shi sai ya sa shi a bakin sa saboda yunwa bai san lokacin da ya hade dirhami ba yace sai na rika makai na dariya gani na fito waje ina ta dariya ina tuno abin da ya faru da ni gani na hadiye kudi saboda yunwa sai wani ya gamu da ni da ya gamu da ni shine sai yake ce min meye al'amarinka sai na ce masa ba komai sai ya ce sai ka bani labari in ba haka ba matata ta saku wani irin nau'i ne na rantsuwa suke yi aymanu talaqi kenan rantsuwar saki mutum ya ce in ba kai abu kaza ba ko in ban yi kaza ba matata ta saku to da ya ji ya faɗi wannan sai al-maqdisi sai ya ce masa ga labarin sa ai ga abin da ya faru yau kwanan shi uku bai ci abinci ba wannan ya sa shi ya ce to su zo ya je gidansa domin ya shirya masa abinci ko da ya tafi da ya je ya shirya masa abinci sai ya ce shi kuma ba zai ci ba saboda irin yadda magabata suke da sar kansu ba su yadda da wani abin da zai taba musu mutunci ba to anan shi ma ya sake masa rantsuwa ya ce sai ka ci to shi ne ya ci yace a wannan ne ya taba sanin wani ya tallafa masa da wani abu a cikin rayuwa a lokacin da yake neman ilimi to sun kasance mazaje ne su masu juriya a abin da ya shafi neman ilimi da kuma jurewa akan talauci da suka rika fuskanta a rayuwarsu da kuma dacin rayuwa da rashin abin hannu haka suka yi tayi ha Allah subhanahu wataala ya taimake su suka sami ilimi kuma ilimin ya albarka gayi nan alhamdulillah mu ma muna cin gajiyarsa ana nuna mana lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu daga aya anan sai a darasi na gaba domin mu zo mu dora mu ci gaba insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته